Aminu ya bayyana kwarin gwiwar zai iya kaiwa ga ma'aikatan lafiya da ke kan gaba aiki da tsofaffi, ya yadda yana buƙatar tsara wani shiri don samun nasarar kaiwa ga matasa tare da ƙarfafa musu gwiwar karɓan allurar.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan sace wasu matafiya a jihar Neja da ke Najeriya a kwanan nan, gwamnatin jihar ta tabbatar da sace dalibai 27 an kuma kashe wani a kwalejin kimiyya ta garin Kagara a ƙaramar hukumar Rafi. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan dai yana zuwa ne kwana biyu bayan da wasu ƴan bindigar suka yi awan gaba da wasu fasinjojin motar bus mallakar hukumar sifiri ta jihar Niger da ake kira NSTA. Alhaji Abubakar Sani Bello shine gwamnan jihar Niger ya tabbatar da kwashe waɗannan ɗalibai da ƴan bindigar suka yi.
Yaran makaranta da aka ɗauka yau da asuba aka tafi da su. Wannan abu ya dame mu ƙwarai da gaske, ƙwarai da gaske. Tunda muke ganin tashin hankalin rashin tsaro, to ne ya taba mu kware da gaske, kuma muna nan muna ta iyakan kokarin mu yanda za a yi sako su, kuma muna kira ga wannan mutane suka yi wanga abu, dibi Allah, dibi yaran nan kana ba laihin da suka yi da matan nan ba laihin nan da suka yi su sako su.
Kawai yanzu yaran nan su ne kuka da tabbata an kwari an wuce da
yara 27 guda daya ya rasu, malamai 3 sannan iyalan malamai da ƴaƴan su su ma sun kai 18.
To, daya daga cikin ɗaliban da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana yadda waɗannan ƴan bindiga suka aukawa makarantar a cikin dare.
Wallahi kawai sun shigo ne, barayi ne suka shigo, kawai suka ringa wuta, kawai sun gwamnati a college ta gaba.
To, kai sun wuce da kai koko?
A'a, ba su wuce da ni ba, amma na ɗan ji rauni ne, rauni ne kawai muka ɗan ji, kuma ma an kashe mutum ɗaya ma yanzu haka.
Okay, ai na ka ji rauni?
A kafa ne.
Su sauran ɗaliban suna ina?
A ko wanda suka dawa, ko wanda kuma suka riga sun gudu, har yanzu ba a ga dawon su ba, ko wanda har yanzu ba su dawo.
Amma su barayin sun wuce da ɗaliban ko?
An wuce da ɗaliban ma da yawa ma.
Har da malaman su?
Eh, har da malami.
To, amma da suka shigo makaranta ku kun ji shigowar su?
Tabbas mun ga shigowar su, diretin sojoji ma suka complete suka shigo wasu direct.
To, me suke cewa da suka zo?
Kawai da suka zo kawai tasar da tasar mutane ko suka fara tasarwa tukunna, suka tasar da mutane, ni ma suka riko ni kenan, to da Allah ban sa nan wani duka ido haka.
A
yanzu dai a iya cewa hare-haren ƴan bindigar na ƙara ta'azzara a jihar Niger, domin kuwa ko baya ga fasinjojin motar ta bus da suka kwashe a ranar Lahadin nan, a ranar Litinin kuma sun auka a garin Kusharki da ke yankin ƙaramar hukumar Tarafi, inda suka kashe dagacin garin tare da jikkata wasu da dama da kuma yin awan gaba da wasu mutane da ba a tantance yawansu ba. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai, rundunar ƴan sandan jihar Niger bata ce komai ba akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An ƙara samun haske akan yiwuwar amfani da shedar yin allurar rigakafin corona a Turai. Ga yanda ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba, har ma da takardun allurar rigakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen sayar da barasa, gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe. Da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar rigakafi, Prime Minister Britannia Boris Johnson ya gaya wa manema labari a ranar Litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar rigakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin, kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar yin rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka a cewarsa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi, amma ma'aikacin tafiye-tafiye, yawon buɗe ido da kuma karɓar baƙi suna matuƙar buƙatar su ga sun sake buɗe kasuwancinsu, kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba. Shugaba Joe Biden ya sa hannu a ɗimbin umarnin zartarwa da ke sake fasalin manufofin shige da fice na Amurka game da sake farfadowa da kuma faɗaɗa shirin 'yan gudun hijirar Amurka a watan shi na farko a ofis. amma masana da kungiyoyin sake tsugunar da mutane sun gaya murya Amurka cewa zai dauki lokaci kafin su sauya tsarin da gwamnatin Trump ta kawo na sake tsugunar da 'yan gudun hijirar wanda ya rage yawan waɗanda ake ba damar shiga da ya zama mafi karanci cikin shekaru da dama. Daga watan Oktoba, Amurka na shirin tarban 'yan gudun hijira 125,000 a shekara daga 15,000 da gwamnatin Trump take bayarwa a shekara. Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗin yiwuwar babban tashin hankali a Myanmar yayin da masu zanga-zangar ke gudanar da zanga-zanga mafi girma ya zuwa yau kan kifar da gwamnatin farar hula na sojoji. Dubatar masu zanga-zanga sun taru yau Laraba a titunan Yangon, birni mafi girma a Myanmar, duk da hana taron mutane sama da mutum hudu da sojoji suka sanya. An toshe hanyoyin da gadoji da ke shigowa zuwa cikin Yangon da motoci don su nuna kamar motoci na da matsalar inji. Wata sabuwar dabara da masu zanga-zanga suka yi amfani da ita don hana motocin 'yan sanda da sojoji. Masu zanga-zangar sun yi ta cika titunan manyan biranen Myanmar a kowace rana tun lokacin da aka tsare shugaban Aung San Suu Kyi tare da wasu manyan jami'an gwamnati a juyin mulkin 1 ga watan Fabrairu. Masu zanga-zangar sun nuna alluna masu dauke da taken neman demokradiyya. Da yawa daga cikinsu dauke da hotunan Suu Kyi kuma sun amince da gaisuwa mai yatsu uku a matsayin wata alama ta nuna adawa ga zalunci kamar wanda aka nuna a sanannen fim din Hunger Games.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto labaran duniya. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da mahukunta da shugabannin al'umma a yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da jan hankalin matasa a yankin akan su kasance masu nuna aƙidar zaman lafiya a kowane lokaci, masu kula da al'amura na nana ta buƙatar cewa tilas ne a ɗauki matakai na hankali da ilimi wajen magance farmakin da Hausa Fulani ke fuskanta a sassan kudancin Najeriya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Gabanin ya matsin kai farmaki akan Hausawa a kasuwar Sasa da ke birnin Badin na jihar Oyan. Hausawa da ma Fulani makiyaya na fama da ƙalubale daban-daban a wancan yanki na kudancin Najeriya tsawon lokaci. Agance ta sanya manazarta ke ganin lokaci yayi wajen ɗaukar matakin ilimi da kuma aiki da hankali domin ware wannan matsala kowa ya huta. Malam Ibrahim Ado Kurawa na cikin masana harkokin bincike da rubuce-rubuce a arewacin Najeriya.
Sai a samu lauyoyi wanda yake sun kware sun san hanyoyi sun san yanda za su yi rubutu duk wanda aka kashe. A samu sunansa, a samu sana'arsa, a rubuta shi, sannan a tsara shi yanda zamani ya nuna. Idan aka yi wannan, sai a ɗauki wannan kundi a nuna cewa abin da ya sa mutanen nan suka yi saboda gwamnatocinsu sun ba su kariya. Shugabanninsu na siyasa da shugabanninsu na zamani da malamansu na addini da shugabannin gargajiyarsu su suka jawo saboda irin maganganun da suke yi a ɗauko maganganunsu a juna da wannan. To idan aka yi wannan, aka tabbatar da abubuwan nan a rubuce a ilmance, aka kawo wa'annan turai da su turawan ba za su iya cewa magana da kake faɗa ƙarya ba ne. Kuma wannan abu ne wanda mai yiwuwa za a samu lauyoyin da za su yi wannan aiki. Me yasa su wa'annan mutanen suka tafi har Ingila suka je suka yi ƙarya suka kai ƙara? Abin su ma da yake ƙarya ne ma bai tasiri ba. To me yasa mu mutanen mu ba za su iya ɗaukar nauyin su yi wannan abu ba? Sai dai a guru-guru kaga suna maganganu suna nuna ɓacin rai amma ba za su yi abu na ilimi ba.
Ya matsin na birnin Badin ya zo ne a daidai lokacin da ake tsaka da muhawara a Najeriya kan makomar Fulani makiyaya musamman waɗanda ke zaune a yankin kudancin ƙasar.
Makiyayan nan da ake magana na kudu wanda yanzu ake cece kuce din a kansu a Ondo da Oyo da sauran gurare ba fa 'yan arewa ba ne. Makiyaya ne waɗanda suka zauna a ɓangaren da ake kira Oyo yau tun kan a halicci Najeriya. Waɗansunsu sun shekara 200 a guri, ita kanta Najeriya shekara 115. Sannan kin gashin kan Najeriya kwata-kwata shekara 60 ne yau. Saboda haka mutanen nan suna zaune a can ba sa ma jin Hausa. Banda Fulatanci da Yarbanci ba abin da suke yi. Na taɓa zuwa jihar Oyo na bata a hanya. Na ga waɗansu Fulani a gefen titi suna ciwo. Na tsaya za mu tambaye su hanya. Banda Fulatanci da Yarbanci ba su iya komai ba. Ba su san arewa ba, ba su san yaren arewa ba, ba su san al'adar arewa ba. 'Yan kudu ne a kudu Allah ya yi su. Kuma kundin tsarin mulki ma bai san wata kudu ko arewa ba. Abinda kundin tsarin mulki ya sani 'yan Najeriya. Fulanin nan 'yan Najeriya ne a kudanci aka wato suke zaune sama da shekara 200 yanzu. Gwamnonin nan sun gaza ne, gwamnatin tarayya ta gaza ne, sun kaza kamo bakin garin warware wannan matsala da kuma sun yi alkawari cewa sun san maganin ce yasa suke kame-kame.
Barista Audu Bulama Bukarti kenan da ke karatun digiri na uku a birnin London na kasar Burtaniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma sai ku gyara zama don jin shirin mu na gaba.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin farko da zai rika duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijiyoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, almajiranci, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin na farko zai fara da yaya aka fara yankin tsinci kansa a yanayi na kalubale, inda manyan hanyoyin motar yankin suka zama tarko da masu satar mutane ko yan fashe da makami kan ɗana. Waye sakaci har lamarin ya kai ga haka ne? Za mu fara da ƙarin bayani kan wani taro da ƙungiyar tuntubar juna ta Arewa ta shirya shekara ta 2002, inda tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalado Bafarawa ya gabatar da wani jawabi. Shirin Arewa a yau na muryar Amurka ya tambaya Alhaji Bafarawa abubuwan da ya hango ya gabatar da jawabin, da a yanzu ya mai da shi ya zama wani ɗan littafi.
Bayan na gama karanta ta, sai da kowa ta tsaye ya girgiza mini, ya gode mini, ya yi min addu'a. Sannan ga baɗe cikin ɗakin na kace wannan takardar ita ce takardar da za a yi amfani da ita ta gudanar da harkokin sha'anin siyasa Arewa. Amma abin bakin ciki duk abin da na faɗa, na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai an bi mu gida-gida ana kashi. Yau ga tuna aukuwa, na ce in ba mu haɗa kanmu ba maganar karatun ilimi na yaranmu zai lalace. Yau ga shi ta auku, na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai ya kasance ba mu ƙaunar junanmu. Ko dai mu so junanmu, mutunan tidi, mutunan ko bala ce ko bahaushe ko tudu ko wacce irin kabila kake dan Arewa, mu zaɓo mu ɗaya mu ɗaya kamar yadda shugabanmu Obanmu ya gwada mana a siyasar Arewa. Sardauna kenan. Ba za ka yi ka siyasar Arewa ba tare da kristan Arewa ba, ba da kristan Arewa zai yi magana ya yi siyasa ba tare da musulmi Arewa ba. Na magana siyasa muke, ba magana addini ba. Addini kowa na nashi, amma duk wanda abu shugaba na siyasa sai ya ɗauki duk ɗan Arewa abu guda ne, shi ɗaya zai sa a haɗu. Sannan mutane ba abin da ya haɗin kai cin nasara, da zarar ka yawa ce to kowa shi ta kai ne. To a takaice abin da ni ta kira kenan na a yi a haɗa kai, kai yaƙi haɗuwa. Yau abin bakin ciki ita wannan ƙungiyar da in ta yi magana ba abin da ya ci ƙarfi Arewa, ACL kenan. Ya ACL ta mutu, babu ACL sai dai sunanta, ta riga ta mutu. Mun kashe ta rashin haɗin kanmu, kowa gani aka yi bai isa ba. An yi aka ce wannan shi ne shugaba ko sakatare, bai isa ba. Sannan kuma ƙungiyar nan da ta zauna, duk abin da ya kashe ta shi ne rashin haɗin kan faɗa ma shugabanni gaskiya. Ko samu wani mukamin ACM halin ciza shi. Wanda yake da banbanci da irin ƙungiyoyin Ohana Zaid da Afana Fere, su kowa suna iya gaya ma wannan ƙungiyar da tijin da aka samu nan, mutane da ake sa'an da suna iya gaya ma kowa gaskiya. Yanzu da ACM na aiki, wallahi da ba mu samu kanmu da muke ciki ba. Don hakkin ƙungiyar ACM ce ta je ta samu shugaba Buhari ta gwada mashi kai wannan mukami huda haka, ba halaka ba ne, yan Arewa ne hakkinmu ne. Saboda haka ko kai wannan ko kuma dole mu ta mu za mu fara tattawa yi misali da ya gyara. Amma wannan duk komai ya wace, kwaɗai ya shiga mutane da tsoro, shi ya samu ka samu kamar yadda muke haka. A kan wannan na hanga da irin al'ada da irin kuɗewa da mutane ne gama siho da nan ta yi, shi sa ganci kamar wani abu ne wani na hanga wanda ta alhamdulillah kuma abin hoɗi ga wani takardar shi ne muke ciki yanzu.
A lokacin banda ma ita ƙungiyar akwai mutane manya na Arewa da suka halarci wajen, har suka tashi suka yi tafi suka yi murna, amma daga baya watakila sai suka yi layar rana.
An haɗu gaba ɗaya duk wannan shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa tun zaman Shagari yana da rai, duk suna nan wurin nan. An ci takardar ita ce ai ita ce za ta zama kundin siyasar gudanar da harkar Arewa. Saboda haka ai a kan kowa na zagiwar shi satar hakomi ya lalace muka samu kamar yadda muke yanzu haka.
Lokacin za mu ce zamanin Obasanjo ne da 'yan Arewa suka taru suka zaɓe shi, amma bai ma daɗe ba tun a karonsa na farko ka hango cewa akwai matsala. Wato ma'ana Arewa ta mara masa baya, amma ba ta samu ya an biya ta abubuwanta ba. Amma wadanda 'yan uwansa bai yarba da ba su zaɓe shi ba, su ko sun samu abubuwa na tallafin arziki yankinsu ya bunga.